بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 28 ga watan Juma'a al-Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 30 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 13 a cikin wannan littafi na Makarimul Akhlaq wallafar babban malami fadilatu sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin Raji Quarters dake nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya mun tsaya kan inda malami ya mana bayani akan menene ma'anar biyayya ga iyaye wanda yau insha Allah ta'ala zamu tashi inda malami yace wa min makarimin akhlaqi aidan silatul arham malam yana mana bayani yake cewa wa min makarimil akhlaqi aidan hakanan kuma yana daga cikin kyawawan dabi'u dabi'u na karamci halaye na karamci akwai silatul arham sada zumunta sada zumunta dabi'a ce ta karamci dabi'a ce wadda musulunci yake santa wa hunaka farqun bainal walidaini wal aqarib al akharin malam yace akwai bambanci tsakanin iyaye da kuma ƴan uwa na daban waɗanda ba iyaye ba iyaye daban ƴan uwa su ma daban makusanta fal aqarib lahum sila su ƴan uwa na jini makusanta ana sadar musu da zumunta ne shine haƙƙin su wal walidani lahum al bir su ko iyaye ana musu biyayya ne su iyaye biyayya ake musu su ko ƴan uwa na jini abinda ake musu shine sada zumunta wal birru a'la min as-sila biyayya kuma tafi girma sama da sada zumunta biyayya tafi girma sama da sada zumunta li anna al-birra kathratul khairi wal ihsan domin idan aka ce al-birru biyayya abinda ake nufi da shi shine yawaitan alheri da kuma kyautatawa kyautatawa da kuma sadar da alkhairi lakinn silata Allah ya qaba shi ko sada zumunta abinda ake nufi da shi shine kar a yanke wato shi biyayya ma iyaye yana da bambanci da sada zumunta ga sauran ƴan uwa biyayya ma iyaye shine sadar musu da dukkanin wani aikin da yake na alheri ne da kuma dukkanin abin da yake na kyautatawa na wajibi. Shi ko sada zumunta abin da ake nufi da shi shine kar a yanke alaka. Allah ya sa mun fahimta. Shine ake nufi da sada zumunta. Wali hadha yuqalu fi tarikil bir. Saboda haka ne idan mutum ya zama wanda ya bar biyayya ma iyaye ake kiran shi da aqul. Shine mai tozalta haƙin iyaye kenan. Wa yuqalu fi man lam yasilka innahu qati'. Wanda kuma bai sada zumunta ba sai a ce mishi mai yankewa. Ya yanke alaka kenan. Fasilatul arham wajiba. Malam yace sada zumunta dole ne wajibi ne. Wa qad'uha sababul lil'anati wal hurman. Yanke zumunta kuma sababi ne, dalili ne dake jawo tsinuwar Allah da kuma haramta ma mutun samun alkhairan duniya da lahira. Wal hurman min dukhulil janna. Da haramta ma mutum samun shiga aljanna. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yana cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allah madaukakin sarki yana cewa wato shin me kuke tunani idan ka juya baya wato a bayan ƙasa, an tufsidu fil ardi, kuka yada barna a bayan ƙasa, wa tuqatti'u arhamakum, sannan kuma ku yanke zumuntanku. Ula'ika alladhina la'anahumullah. Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka. Fa asammahum, sai ya kurumtar da su. Wa a'ma absarahum, ya makantar da ganinsu. Saboda haka sada zumunta wajibi ne. Yanke zumunta kuma barna ce a bayan ƙasa, wanda hakan yana jawo tsinuwan Allah da la'antan Allah ya tabbata ga bawan Allah ya tsare mu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yana cewa la yadkhulul jannata qati'un ay qati'u rahimin. Duk mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba. Mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka yanke zumunta babban laifi ne, wanda har yana jawo ya haramta ma mutum samun aljanna. Allah ka tsare mu. Malam yace wasilatu ja'at fil qur'ani was sunna. Sada zumunta abu ne wanda yazo a cikin alqur'ani da sunna. Qur'ani yayi nuni ga zuwa ga azama sada zumunta, haka nan kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi nuni zuwa ga haka. Wa kullu ma ata wa lam yuhaddad bi shar'i kal jarzi fa bil urfi yuhaddad. Dukkanin abinda yazo a shari'a sai zama cewa shari'a bata sa masa iyaka ba, to urfin mutane da al'adar mutane shi ake amfani da shi a samu wannan abun iyaka. Sai malin ya ce wa ala hadha, to saboda haka kamar misali ne, misali da aka ce matafiyi in yayi tafiya zai yi sallah kasaru, sannan kuma zai iya shan azumi in a watan Ramadan ne daga baya ya biya. Sai aka ce in yayi tafiya, to sai zama shari'a bata sanya iya tsawon tazarin tafiyar da mutum zai sha ruwan azumi ko yayi kasaru ba. Yanzu sai aka ce a koma zuwa ga urfin mutane, a wajen mutane ina ne in naje za a ce na yi tafiya? Al'adar mutane. Sai mu ce yanzu a al'adar mu a nan garin Bauchi, idan na tashi daga nan Ibrahim Bako na tafi zuwa wuntin Dada, za a ce na yi tafiya? Ba za a ce na yi tafiya ba. Amma na tashi daga nan sai tafi zuwa Kangari, za a ce na yi tafiya? To wannan urfin da ya zama cewa daga nan zuwa wuntin Dada sunan shi ba tafiya ba, to ba zan sha ruwan azumi ba kuma ba zan yi kasar ba. Amma da yake urfin mutane daga nan zuwa Kangari ko Alƙaleri sunan shi tafiya, to a wannan zan iya shan ruwan azumi in na so, zan kuma iya yin sallata kasru. to wannan shine abin da ake nufi kan cewa a koma zuwa ga urfin mutane wal urfu ma'mulun bihi idha warat hukmun min ash-shar'i ash-sharifi lam yuhad wannan shine abin da ake nufi da cewa a koma zuwa ga urfin mutane dan mai yuwa idan anan ne tazaran da anan zamu kira shi tafiya akwai inda in naje kuma ba za a kira shi tafiya ba yanzu a waje na daga nan zuwa Kangare anan in zan tafi ma tasha zan tafi neman mota za ni Kangare amma yanzu misali in na shiga gari irin garin Kano misali daga nan zuwa Kangare a daidaita sauyin ne ba daga zuwa wajen su yanzu kamar inje unguwa ne inje inda wuta zarin bai kai a ce wane yayi tafiya ba saboda haka kaga kenan ba za a lissafa tazaran ba sai dai a yi lissafi da urufin mutane abinda mutane suka saba da shi malin sai ya ce wa ala hada saboda haka yulja'u ila al'urfi fiha wajen bayani akan abinda ya shafi sada zumunta ana komawa ne zuwa ga urufin mutane fama sammahu nasu min as-sila duk abinda mutane suka kira shi cewa kaza sada zumunta ne fa huwa min as-sila to shari'a ma ta lissafa shi a matsayin sada zumunta wa ma sammahu qati'a abinda mutane suka ce duk wanda yayi ya yanke zumunta wa hadha yahtalifu bi ikhtilafi al-ahwali wal azmani wal amkinati wal umam duk abinda mutane suka ce kaza yanke zumunta ne to ya zama yanke zumunta wannan kuma malam yace yana iya sabawa gurgudan yanayin mutane da kuma zamani da kuma wajaje da kuma irin al'umman da mutum yake rayuwa a ciki shine yace idza kana an-nasu fi halati faqri idan mutane sun kasance suna cikin yanayi na talauci wa anta ghaniyun kai kuma mawadaci ne wa aqaribuka fuqara ɗan uwanka makusantanka kuma talakawa ne fasilatuhum an tu'diyahum biqadri halika to anan sada zumunta gare su shine ka ba su gurgudan abin da kake da shi Allah ya sa mun fahimta idan su talakawa ne yanzu halin mutane kenan yanayi kenan yanayin su ya zama su talakawa ne kai kuma mai kudi ne to yanzu sada zumunta a gare su shine ka ba su kudi kiran cewa ina wuni gwaggwa ina wuni inna ba gama sada zumunta ba anan sai an cire kudi an ba su to anan ne zumunta ta yi wa idza kana an-nasu aghniya wa kulluhum fi khair in ya zama mutanen mawadata ne duka suna cikin alheri suna cikin dukiya fa yumkinu an yakuna dhahabu ilaihim fi as-sabah wal aw fi al-masa mimma yu'addu sila to wannan mai yuwa yana iya yuwa a ce zuwa a gaishe su safiya da maraice za a kira shi da me za a kira shi da sada zumunta idan talakawa ne su kai kuma kana da shi to ɗeban kuɗi ka ba su wannan shi ne sada zumunta idan masu kuɗi ne dukanku kuna da dukiya to sai a je a sada zumunta a je da safe a je da yamma a yi gaisuwa to wannan yanayin mutane kenan Allah ya sa muna fahimta yanayi na mutane sannan kuma sada zumunta yana ƙara bambanta gwargwadon halin da mutane su da gwargwadon wato ainihin zamanin da mutane suka tsinci kansu a ciki zamanin da mutane suka tsinci kansu a ciki da kuma wajaje misali mun tsinci kanmu a zamani da kamar yanzu komai ya tashi tsaye ya yi tsada idan za a yi tafiya za a je sada zumunta babban tashin hankalin da abin tunani shine kudin mota da kuma guzuri shi ma karan kanshi tashin hankali ne to sai kuma Allah ya kawo mana sauki ya sauwake mana hanyar gaisawa da sada zumunta da tattaunawa ta hanyar me ta hanyar waya ta hanyar kafafen sadarwa to anan sai a yi amfani da wayoyi da kafafen sadarwa wajen me wajen sada zumunta gurgudan zamani kenan da kuma yanayin da aka tsinci kai a ciki Allah ya sa mun fahimta. In ya zama kuma cewa wannan yana da kuɗi, danginsa kuma ba su da shi, kuma idan ya tashi daga nan, misali zai tafi Gombe ko Kano, daga nan zuwa Kano zai je ya dawo, zai kashe kuɗi sama da 10,011 ko 10,015, sai ga cewa ɗan uwan nan nasa mabukata ne. To nan sai amfani da hikima, sai ga cewa maimakon ya tashi ya je ya kashe wannan kuɗin a mota, to ya fi sauƙi ya tura musu wannan kuɗin. Domin mai yiwuwa in ya tashi shi ya tafi, to zai ƙara zama musu liability ne, a ina za su sauke shi, me za su ba shi na abinci, ya za su yi da shi. To wannan kuɗin kuma sai ya tura musu, don ma ya rage musu mai, don ya rage musu zafi da raɗi da kuma yunwa da talaucin da suke ciki. To saboda haka sada zumunta yana bambanta gwargwadon yanayin mutane, gwargwadon waye kai kuma su waye danginka. Idan danginka talakawa ne, kai kuma mai arziki ne, to sada zumuntanka shi ne ka ɗau kuɗi ka ba su. Idan kuma danginka wato ainihin dukan ku masu kuɗi ne, to a nan ana sada zumunta ne. Sada zumunci kuma ƙa'ida ita ce, ƙarami wanda yake ƙasa shi ne a haƙƙu da ya sada zumunta na waɗanda suke sama da shi. Waɗanda suke sama da shi na ƙasa, in aka yanke zumunta, zumunta ta yanke, to wanda yake ƙasa shi ne abin zargi, shi ne wanda za a tuhuma a farko kenan. Saboda haka za ka ga cewa dangi ne, dukansu suna da dukiya, suna da arziki, amma shi wannan yana gani cewa ya fi ƙarfin ya je ya sada zumuncin wansa, shi ma wannan yana ganin cewa wannan bai kai in sada zumuncinsa ba. Saboda haka sai a wayi gari, wa da ƙani, a yi shekara biyu uku ma ba a gambo, ba a yi waya ba, ba a tattauna ba, ba a yi maganin komai ba, ballantana kuma ƴaƴa, babu zumunci. Daga za ka iya gamuwa da ɗan wan babanka ko ɗan ƙanin mahaifiyarka, ku yi gogayya da shi ma baka sani ba, sai wani abu ya haɗa tukunna za a gane la ashe wannan ɗan uwa ne, wannan ba ɗan uwa ne, amma a baya ba a sani ba. To jama'a, sada zumunta dole ne, sada zumunta wajibi ne, ba wai zaɓi ne aka ba ma mutum wai cewa in ya ga dama ya sada zumunta, in ya ga dama ya bari, bala. Sadar da zumunta dole ne, wajibi ne, babu zaɓi a cikinsa, babu zaɓi. Sannan kuma wanda yake da hali, ‘yan uwansa ba su da shi, to kamar yadda muka ambata, sada zumuntansa shi ne ya ɗauka ya ba su, wannan dole ne a kan shi, ba zaɓi ba ne. Idan kana da hali, ‘yan uwanka ba su da shi, kina da hali, ‘yan uwanki ba su da shi, to ɗauka ki ba su ba zaɓi ba ne, dole ne. In Allah ya ce waye wa ati zal qurba haqqahu, abinda Allah ya ce shi ne ɗan uwanka na jini makusancinka, Allah ya ce ka ba shi haƙƙinsa. Na'am, dukiyar taka ce, kai ka je ka nemo, kai ka yi kasuwa, Allah ya buɗa maka samu, amma Allah ya ce ɗan uwanka na jini akwai haƙƙinsa a cikin dukiyar nan, ka ba shi, ka ba shi. Haka yanzu abinda aka ce kaza haƙƙina ne, zaɓi aka baka cewa dole sai in ka ga dama ka bani, ai ba zaɓi bane. Na baka bashi dole ka dawo min da kayana, na baka ajiya dole ka dawo min da kayana, na ara maka kuɗi dole ka dawo min da kayana. Dan haka Allah ne da kanshi yace wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dukiyan da Allah ya baku nashi ne, ya baku ne ku rike, amma Allah yace ku ba ma wani da wani da wani da wani. Dan haka dole ne, wajibi ne, babu zaɓi, babu zaɓi. Me yasa cikin hikimar Allah bai tara dangi guda ya mai da su dukan suka zama masu kuɗi, ko wani dangi guda ya mai da su duka suka zama talakawa ba? Me yasa Allah bai yi haka ba? Hikima ce ta Allah, hikmatun baligha. Sai Allah ya karkasa a cikin dangin da za a samu mutum dubu, sai Allah ya ware wasu mutum ɗari ya ba su. Abinda Allah yake so shine kowane mutum ɗaya cikin ɗari nan ya raba mutum goma a bayansa. Wannan ita ce hikimar, ita ce hikimar. To amma yanzu mutum yana cikin ƴan uwansa, yana cikin danginsa, to shikenan yana zaune a dan anguwansu dan malam gojen shi, shikenan da yayi kuɗi sai je sai gida a tambari, to yana gaya muku cewa haihata haihata kenan. Haka mamansa ma sai ta yi da gaske kafin ta ganshi, mamansa sai ta yi da gaske kafin ta ganshi. Wanda ya tashi daga cikin danginsa a cikin gari ya tafi can tambari can hanyar wajen gari ya je sai gida, ka yana gaya muku cewa kun rabu kenan fofo, yana gaya muku cewa ya tafi kenan. Saboda haka kafin a ganshi a gidan ma tashin hankali ne, ballantana a roke shi. To wannan shi ne sada zumunci, in ɗan uwanka bayi da shi kana da shi wajibi ne ka bashi, dole ne. Allah ya baka kuɗi ka buɗe manya-manyan shaguna, manya-manyan kamfanoni, ga ɗan ƙanin mamanka ko ɗan uwan mamanka ko ƙaninka bayi da shi ko ɗan uwan mahaifinka bayi da shi, ka ɗauko shi ka sanya shi a jikinka ya dinga samun abin da zai kashe, wannan dole ne ba zaɓi ba, wannan dole ne ba zaɓi, ba wai in ka ga dama ka yi ne, in ka ga dama ka bari ba, a'a dole ne, dole ne. To amma galibi abin da muke yi shine ramin kura ne, daga ni sai ƴaƴana iya abin da muke gina. Da haka duk wanda ya samu yana jin cewa Allah ne ya bashi kawai ya ci da shi da matansa da kuma ƴaƴansa, wani ma kuma yana iya ɗaukan dukiyar ya ba mu wasu bare a waje, ƴan uwa da abokai na kusa ba su san amfanin dukiyarsa ba, amma abokansa na can nesa da aka haɗu a kan titi, to kullum damuwansa ya faranta musu. Saboda haka in an je cin abinci sai ce kowa ya rike kuɗinsa don saya muku abinci, a daidai lokacin da a gidan babbansa babu mudin garin da za a tuka tuwo na safe. In ana zaune tare da abokai sai ce a ku tsaya, mai dankali ya kawo a saya, mai doya ya kawo a saya, mai balangu ya zo wucewa ya kawo a saya. Daidai lokacin da mahaifiyarsa rabon da ta sa nama a bakinta ta manta, haƙorinta duk dafi ya shiga, in ta cije ka sai an ma tetanus. Amma babu ruwan shi, ba ruwansa. Wani ma ya ɗauki kuɗin ya je ya kashe ba wancan budurwan, ya kashe ba wancan budurwan, ya sai mata zani nan 25,000 nan 30,000 wannan kaza, daidai lokacin da mahaifiyarsa ba ta da kyakkyawan zanin da za ta ɗaura ta je unguwa da shi, ba ta da shi. Kuma duk in ya gama kai zannuwan, in ta je ta nuna ma ƙawayenta jibi zanin da ya kawo miki, ai kina ganin wannan ɗan tsiya ne, ya rasa zanin da zai kawo miki sai na 15,000. Wannan zanin in ya ɗauke shi ya kai wa mahaifiyarsa, wallahi sai ta ƙarar da dare tana masa addu'a, sai ta ƙarar da dare tana mai addu'a. Kuma ƙarshe a gama zuwa a je a dawo, ba aurenta zai ba, asara kenan. Allah ya kiyaye. Saboda haka sada zumunta da taimaka ma ƴan uwa wajibi ne, dole ne, dole ne. Kar mu ɗauka cewa in ana batun makarimul akhlaq, makarimul akhlaq abinda ake nufi kawai shine sakin fuska da murmushi da dariya da kaza da kaza, a'a, ka zo ka same ni ina cikin yunwa, ga kuɗi ma ƙara a cikin account ɗinka, ina amfani da dariyan da zaka mu, yanzu zan gane wannan dariyan, ai ba kai ne zaka min dariya ba, ni ka sa ni dariya, shine ka cika mai makarimul akhlaq, ka sa ni dariya, ni sa ni dariya, kuma ai ka san ba ta kulkuli zaka yi min ba. Mutum ya kwana ya tashi yana tunanin me zai ciyar da iyalansa, yana cikin damuwa da kunci da bakin cikin abin da zai ba iyalansa, yanzu wannan in aka zo aka aje masa buhun masara ko buhun shinkafa, wani irin kwana zai yi? Wannan sai an ce yayi dariya? Amma babu taimako tsakaninmu yanzu, babu agaji tsakaninmu, bal ma kokari muke yi in mun ga wannan kokarin tasowa mu dakile shi. Yanzu zaka ji mutum an ce maka, zai ce maka ina so in bude shago, sai a ce to karka bude shago a unguwanku. Me dalili? Shine saboda ƴan uwansa da ƴan uwan mahaifinsa da ƴan uwan mahaifinsa da suke unguwan su da su zo su kashe shi. Madadin su taimaka masa ya tashi ba, su da su zo su durkusar da shi. Wannan ya zo ya ci bashin 3000 ya tafi, wannan ya ci bashin 5000 ya tafi, kuma galibi ba wai halin biyan bane babu. Kawai wai maimakon na yi gadaran cewa wannan ɗan uwana ne in taimake shi, to sai in gadaran cewa wannan nawa ne sai kuma in durkufar da shi. Wannan babu kyautawa a ciki, sam ba kyautatawa a ciki, kuma hakan bai kamata ba, hakan bai dace ba. To wannan sai ya fita ma har daga cikin dangi ya tafi har zuwa ga waje. Mutum zai zo ya samu ga wani nan ya kasa kayan miyansa ko dankalinsa a bakin titi, ya yi mata kashin 100-100, shi ya fito da hamshakiyar motarsa ta miliyan 25 ga account nan makare da kuɗi a cikin account ɗinsa, sai kalli mai wannan kayan miyan 100-100 sai ya ce masa 3,200 saboda tsabaragen tsiya. Maimakon ya tambaye shi nawa ne jarinka gaba ɗaya, jarinsa gaba ɗaya 7,000 ne, ya ƙara masa 150,000 a kai ya taimake shi. Amma saboda tsiya mai miliyan 100 a cikin account yana neman ragin naira 100 a wajen mai riban, a wajen mai jarin 15,000, wannan don Allah sai shi zai arziki, wannan sai shi zai arziki. Ba taimako ko ka zo ka bude mota ka ciro bunch din 2,000 ka bada cewa wannan ya baka kayan miyan 700, sauran canjin 300 babu canji. Amma saboda tsabaragen tsiya kai baka kaji alheri ba, wai ka zauna a mota kana jiran je nemo canjin 300 ya kawo ba, saboda kai baka gaji alheri ba. Haba jama'a, haba. Yanzu idan bunch din 2,000 da ke cikin motarka da miliyan ɗin da ke cikin account ɗinka, wannan bai gamsar da kai ba, bai wadatar da kai ba, sai canjin 300 shine zai wadatar da kai. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa daga cikin abin da ya ba su daraja da matsayi a wajen Allah fa akwai taimakekeniya, akwai taimako. Mutum yana ganin ya gamsu, ya yarda ya fifita bukatan ɗan uwansa akan tasa, koda kuwa shi yana cikin matsi da damuwa, koda yana cikin matsi, koda yana cikin damuwa. Amma yanzu wace irin rayuwa muka koma? Wace irin rayuwa muka koma? Yadda ake ce ana yunwa ana yunwa ana yunwa, haka nan fa kuɗi suke a cikin ƙasar nan. In advance Allah ya saukar da su, Allah ya zubda kuɗi da yawa, akwai su a hannun mutane, a hannun shugabanni, a hannun 'yan kasuwa, a hannun 'yan uwa da suke tare da kai. Amma ba za su bayar ba, saboda ya fi gamsuwa, ya fi yadda, ya fi aminci da First Bank da GT Bank da Fidelity Bank sama da amincinsa da Allah. Domin Allah ya ce waye ka bayar, in ka bayar ajiya ce a wajena, ran da ka zo gabana zan baka. Sai First Bank da Fidelity da FCMB da Wema Bank suka ce a kawo kuɗin mu mu ajiye maka, sai ji maransa cewa ya fi gamsuwa da kai ajiyan kuɗin da First Bank sama da ya ba ma Allah ajiya. Shi kuma Allah in ka bashi ajiya bayi ƙara, bayi samun wani abu a cikin kuɗin, sai dai kai ya ci gaba da rainan maka kuɗin. Ita kuma First Bank fa ba su samun amfani da kuɗin da muke ajiyewa? Suna samun amfani. Wasu bankunan ma kuɗin ajiya suke ɗauka. Akwai bankunan da mayin kuɗinka babu, account ɗinka ma ba kuɗi, za su danna maka minus, mana suna bin ka bashi against next time in ka sa kuɗi za su ce. Kuma a haka muke ɗaukan kuɗaɗen mu kai musu. Duk sanda muka zo cire kuɗi, za mu cire kuɗi daga ATM ko POS ko za ka yi transfer, sai an cire maka charges. Shi ko a wajen Allah ba cire charges. to amma mun fi gamsuwa da mu je mu tara kudaden a cikin bankuna sama da mun ba mu Allah ajiya. Ita kuma dukiya, mu'amala tsakanin dan adam da dukiyansa mu'amala ce iri uku. Allah ya yarda da biyu bai yarda da guda ɗaya ba. Na farko shine Allah ya yarda ma mutum ya aika dukiyar lahira ta riga shi isa daga baya ya bita, shine yayi sadaka ladan ya isa lahiran kafin shi lokacin mutuwansa yayi. Allah ya yarda shi ya riga dukiyar tafiya daga baya ta biyo shi, shine yayi wakafi na wani aikin alheri ya tafi yana can ladan ya bin sa. Amma wanda Allah bai yarda da shi ba shine Allah bai gamsu wai a ce da mutum da dukiyarsa sun tafi tare ba, wannan har abada ba zai yi ba. A ce wai ku tafi tare da dukiyarka, la ilaha illallah, wannan ba zai yi ba. Saboda haka wannan yana daga cikin makarimul akhlaq, shine sada zumunta. Sada zumuntan nan kuma dole ne, wajibi ne, babu zabi. Wannan sada zumuntan kuma kowa da matsayinsa, kowa da matsayinsa. Abinda ake so ga mutum shine idan Allah ya bashi to zama mai sakakken hannu, ya zama mai bayarwa, domin ni'ima ce ta Allah. Malamai suna cewa inna Allaha idza ahabba 'abdan akthara hawaijan nasi ilai, Allah in yana son bawa to sai ya sanya bukatun mutane zuwa gare shi. In Allah na son bawa, na kaunar bawa, to sai ya bashi abin da mutane suke bukata. To in Allah ya baka abin da mutane suke bukata sai kuma ka basu, to alamar Allah na son ka kenan. Amma in ya baka abin da mutane suke bukata sai ka rike, to ka tabbatar da cewa wannan abin zai zama maka bala'i da nadama da tashin hankali. Mutane suna bukatan dukiya, suna bukatan ilimi, suna bukatan kudi, suna bukatan a ciyar da su. Sai Allah ya sanya wannan abin a hannunka sai ka rike, to ka jefa kanka cikin bala'i. In ilimi ne Allah ya baka, mutane suna bukata sai ka karantar da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilimi za ya maka linzami da shi zuwa wutan jahannama ranar alkiyama. In dukiya ce Allah ya baka ka taskance baka bayar ba, shi ma wannan zai zama maka bala'i da masifa da tashin kiyama. Saboda mutane suna bukata, mutane suna cikin yunwa, mutane suna cikin jahilci a koyar da su, suna cikin yunwa a ciyar da su. Wannan shine babban abin da ya zama wajibi a kanmu mu sani. Sada zumunta babu zabi a ciki. Allah ya nuna mana cewa in kana neman sinannen mutum, la'anannen mutum, to ka samu mai yanke zumunta. Abu Huraira, Allah ya kare yadda a gare shi, wata rana ya yi ma ɗalibansa wa'azi, ya ce ya ku ɗalibai, duk wanda ya san yana da wata zumuntan da ya yanke ta, to ya tashi ya fita daga nan wajen. Saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkanin mutumin da ya yanke zumunta, to in ya shiga waje rahamar Allah ba ta sauka a wajen. Duk mai yanke zumunta in yana wajen yana hana rahamar Allah sauka. Sai wani daga cikinsu sai ya tashi ya tafi zuwa ga wata kakansa, ya ce na zo sada zumunta ne, ta ce la, ba ka ce babu ni babu kai ba, ba za ka sake zuwa ba. Ya ce wannan kuma ya tsohuwar fatawa ce, an canza fatawa. Saboda gashi-gashi-ga abinda Abu Huraira ya faɗa mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi. Saboda haka sada zumunta dole ne, sada zumunta wajibi ne. Wannan shine kullun abin da yake bawo misali. Ka je ka haɗu a tara maka dangin mahaifiyarka da dangin mahaifinka, a haɗa maka su a waje ɗaya, a ce ka ware kowane group mutum 100-100 tsakani da Allah a cikin kowane mutum 100 mutum da ka sani. A cikin kowane 100 mutum da ka sani, wani ma kawai ganin shi za ka yi gashi nan shi ma dai ya zo a shi, shi ma yana cin dangi, baka san shi ba kai, shi ma bai san ka ba. Saboda babu zumunta tsakani, ba zumunci.
babu zumunci tsakani anan na taba bamu wani misali akwai wani cikin ɗan uwa da muke tare da shi wani lokaci ana damina ana ruwan sama yana tafiya sai zo bakin wani shago da shi da abokansa sai suka roki mai shagon da ya ba su leda baka su sanya hulunansu a ciki saboda ana ruwa sai ce musu a ledar mu ma da kuɗi muke saya saboda haka saya za ku yi daga suka cire kuɗin shi naira goma goma ashirin suka ba shi ya ba su leda to bayan sun sa ruwan ya ƙara ƙarfi ba zai yi su fita a ruwan ba sai suka tsaya a bakin shagon suna tsaye sai wani ɗan uwan mai shagon sai ya zo sai ce mai shagon kai baka gane wannan ba ka san wannan ya ce ma yaron kai ka san wannan ya ce na san shi kai ba ka san wannan ya ce a'a ya ce wannan ai ɗan wacce ce ɗan ƙanwarsa ce wannan mahaifiyarsa ƙanwar mai shagon ce saboda haka tsakanin shi da ɗansa ne yanzu ba zai ba shi leda ba sai ya ba shi naira ashirin saboda ba zumunci ba zumunta to yanzu wannan shi nashi ma da sauki mai yiwuwa inda wani gu ne sai a haɗu a yi walle walle da zage zage zazzagi uwa ka ubanka sai daga baya gane ashe wannan ubana ne shi ashe wannan ɗana ne muka yi ta musayan yawu da shi saboda haka jama'a mu zama masu sada zumunta mu zamto masu sada zumunci wannan sada zumuncin kuma babban abin da yake yanke zumunci tsakaninmu shine jiran sai ka zo kafin in zo daidai lokacin da kai ma kana jiran sai na zo kafin ka zo ta haka babu wanda zai zo kenan ba wanda zai zumuncin kenan ba wanda zai zumuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce laysal wasilu bil mukafi mutumin da yake biyan bashi in an sadar masa da zumunta to wannan ba sadar zumunci yake yi ba wanda yake jiran sai ka zo kafin in zo wannan ba zumunci yake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin alwasil alladhi idha qudiat rahimuhu wa salaha mai sadar zumunta shine wanda in an yanke masa zumunta shi zai sadar amma ba wai yana jiran sai an min kafin in maka ba sai an min kafin in maka wannan ya zama biyan ba ma Allah kuke ba kenan kuna biyan bashi ne tsakaninku saboda ka in ka zo in zo in ka zo in zo wannan watan ka zo watan gaba in zo wannan watan ka zo watan gaba in zo da ka iya sakamakon ku kenan ya zama irin yadda ake kenan in an zo bikin yata ka bani gudumawa kai ma an zo bikin taka in baka gudumawa abinda ake kenan addaka gudumawan da na baka na atamfa da na baka ko kaza da zaka yi bikin danka to na baka ajiya ne ni ma na zo bikin nawa din zaka dawo mun da shi ajiya ce wannan ba sadar zumunta bane ba taimako bane ajiya ce dan haka wanda bai da shi ba a yi mishi saboda haka zai zama taimakon tsakanin masu kuɗi ne wannan zai auren ɗansa to bari tura mai miliyan 1 shi ma wannan na tashi auren ɗana shi ma bari tura mai miliyan 1 to wannan ya zama babu sadar zumunci a ciki kenan zumunci tsakanin kuɗi ka ai ba zumunci bane ai zumunci na kuɗi ana zumunci ne tsakanin kuɗi da talauci shine abin da ake kai kana da shi wannan bai da shi to ba shi shine abin da ake shine sadar zumunci Allah ta'ala ya sabunta ce abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته